sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis, wadda ta yi daidai da 9 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya roki Taliban da ta bar jiragen ta tasu taso daga Afghanistan, yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage dauke da Amurkawa da wasu ƴan Afghanistan tashi. Dan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun kareta wani rahoto da ke cewa sun hallaka gwamnatin fararen kula a shiyar Amhara. Sannan Amurkawa mafiya kudi na ci gaba da kin biyan haraji na daruruwan biliyoyin daloli ga gwamnati.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama dan jin cikakkun labaran. Idan muka shiga duniyar rahotanni kuwa, za a ji kai ruwa rana da aka fara yi a bangaren shari'ar Najeriya.
Don haka wancan crisis da aka samu yanzu da PDP sai ma ta ƙara, saboda dolole ke da wata magana yanzu sai ya dawo inda chairman ne matsalata to ba ta.
Su kuwa mahukunta a Najeriya ko ina suka mai da hankali game da yaki da ta'addanci
da matsayin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana wa jami'an tsaro inda hafsoshi ne na Najeriya, inda yake nuna musu muhimmancin samar da tsaro.
Baki daya muna tafe da duka waɗannan rahotanni, bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu kamun duk mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya roki Taliban da ta bar jiragen ta tasu taso daga Afghanistan, yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage dauke da Amurkawa da ƴan Afghanistan da ke fuskantar hadari tashi daga filin jirgin saman kasa da kasa na Mazar Sharif. A halin yanzu Taliban sun hana jiragen ta tashi, suna ikirarin cewa wasu daga cikin fasinjojin ba su da takardun da ake bukata. A cewar Blinken yayin wata hira da manema labarai tare da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas a filin jirgin saman soji da ke Ramstein kasar Jamus. A takaice dai, waɗannan jiragen cita na buƙatar tashi, kuma za mu ba da himma a kowace rana wajen ganin sun samu damar hakan, a cewar babban jami'in na diplomasiyyar Amurka. Yan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun kareta wani rahoto na jiya Laraba da ke cewa sun hallaka gwamnatin fararen hula a wasu lokuta biyu a wajejen Amhara. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito jiya Laraba cewa hukumomin yankin sun ce an kashe farar hula 120 tsakanin ranakun 1 da 2 ga watan nan na Satumba. Jami'an yankin sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa sun gano wasu gawarwaki waɗanda ga dukkan alamu na wasu manoma ne daga wani ƙauye mai tazarar kilomita 10 daga garin Dabat. Kungiyar mayakan Tigray ta fitar da wata takardar bayani jiya Laraba, inda take yin watsi da abin da ta kira kagaggen zargi. Lauyoyin wani ɗan kasuwar ƙasar Colombia sun ce suna kan nazarin zaɓin da suke da shi, bayan da wata kotu a ƙasar Kevat ta yammacin Afirka ta ki amincewa da ɗaukaka ƙara da suka yi ta buƙatar a tsaida shirin ta sakeyarsa zuwa Amurka. Takardar bayanin hukuncin da kotun ta Kevat ta zartar ranar 30 ga watan Agusta, wadda aka wallafa shekaran jiya Talata a shafin yanar gizo na kotun, na cewa dole ne Alex Saab ya gurfana gaban kotu a Amurka. Ana neman sab ne saboda laifukan batar da sawun kudaden haram masu nasaba da wata toshiyar baka da aka yi a kasar Venezuela. Yayi amfani da bankunan Amurka wajen halatta kudin na haramun. Tun a ranar 12 ga watan Yuni shekara ta 2020 aka tsare shi a Kevat lokacin da jirgin sa ya sauka dan shan mai akan hanyarsa ta zuwa Iran.
Labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamar mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da rahoton mu na farko. Biyo bayan gayyatar babban alkalin Najeriya mai shari'a Muhammad Tanko yayi wa wasu manyan alkalan jihohi shida da suka bada waɗansu hukunce-hukunce a game da sai hancin shugabancin jam'iyyar PDP da na jam'iyyar APC na haddasa muhawarar sai hancin hukunce-hukuncen da alkalan suka bayar a sanarwar da ofishin mai shari'ar ya fitar wanda ke bada umarnin gwada misalin ladabtarwa kan alkalai uku daga cikinsu. Ga ƙarin bayani a rahoton da abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya yi komuna daga birnin tarayya Abuja.
Babban alkalin ya zayyana umarnin dakatarwa ko akasin haka gabanin kammala sauraron ƙara daga alkalin a matsayin shirme da bai dace alkalai su cusa sashen shari'a a ciki ba. Abin da ya zama da mamaki shine umarni musamman ma da ya shafi PDP in banda ɗaya da shugaban jam'iyyar da aka sauke Oche Secondo ya samu na bar shi ya ci gaba da mulki duk iri ɗaya ne na umurta sa ya sauka daga kujera har sai an kammala sauraron shari'a. Manyan alkalin dai sun hada da na jihar Rivers, Cross Rivers, Kebbi, Anambra, Imo da sauransu. Da ziyarar kwatar jam'iyyar PDP inda yanzu take karkashin jagorancin mataimakin shugabanta Yemi Akinwumi zuwa babban taronta a watan gobe. Sakataren jam'iyyar Sanata Umar Tsauri ya ce komai na tafiya daidai.
Kamar yadda ne magana cewa rikicin gida baya ba PDP tsoro. Mun saba da shi. Mun yi daya, mun yi biyu ana dauka cewa kaman kila muka taho da wani sai a dauka cewa mun take nan. Amma da an kwari biyu sai mu gyara abubuwa. Shi yasa nace maka muna da mutane masu hankali, masu tunani waɗanda ke gyara abubuwa. Don haka wancan crisis da aka samu yanzu jam'iyyar PDP sai ma ta ƙara ƙarfi. Saboda duk wani wanda ke da wata magana yanzu sai ya dawo. In da chairman ne matsalar ka to yanzu ba chairman. In waye matsalar ka yanzu an dawo an rinke. Saboda ka PDP is 100% intact. Ba mu da wata matsala.
Lauyan tsarin mulki a Abuja barista mai nasara Kogo Umar ya ce lalle akwai buƙatar mutunta doka da hana duk wani yanayi na mulkin jam'iyya daya da kan samu yayin da jam'iyyun ke saba ka'idoji.
Kuma ka ɗauki tsarin mulki na Najeriya nan sashe na 221 zuwa 228 inda aka yi bayanin muhimman abubuwan da ya kamata jam'iyyu su yi la'akari da su ko kuma su taka tsantsan kansu. Kamar misali in muka ɗauki sashe na 221 wanda ya hana waɗansu abubuwa da ya kamata jam'iyyu su yi ta kusan duka jam'iyyun nan suna yin su.
Shugaban kwamitin riko na APC mai Malabo ne ya ce jam'iyyar na ba da duk wata dama ta mutunta demokuraɗiyya.
Domin duk abin da ake yi ana so a yi shi bisa ka'ida a bi ka'idan abin da tsarin mulki na jam'iyya ya ba da dama da kuma na tsarin mulki na ƙasa. So kaga idan jam'iyya da take da rauni, take da matsala, take da bakin jini da kaga mutane ba su dinga shiga ba. Kaga kowane mutum yanzu a Najeriya ya san cewa zai iya bacci da mishari baya tunanin ana zaluntan sa a wani wuri saboda duk hanyoyin zaluncin da kofofin an rufe. Wannan nasarori su suka kawo farin jini da karko da karfi duka wa jam'iyyar APC. To ba matsala a cikin jam'iyyar APC ko kadan.
Yanzu dai za a jira ga irin hukuncin da zai hau kan alkalai uku da ba a bayyana sunansu ba kan umarnin da ya husata hukumar shari'a ta kasa. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Soyisu, Amurkawa mafiya kuɗi na ci gaba da kin biyan haraji na ɗaruruwan biliyoyin daloli ga gwamnati a cewar wani rahoton Baitul Malin Amurka na jiya Laraba. Rahoton ya ce mafiya kuɗin waɗanda kashi ɗaya cikin ɗari ne na yawan Amurkawa sun ki biyan harajin dala biliyan 163 bara wato kashi 28 na jimlar harajin dala biliyan 600 da aka ibiya, yayin da kuma mafiya kudi na biye waɗanda kashi 5 cikin 100 ne na yawan Amurkawa suka ibiyan jimlar dala biliyan 307, wanda shine kashi 53 na jimlar kudaden da ba a biya ba. Hukumar Baitul Malin ta Amurka ta bayyana dala biliyan 600 din da aka ibiya da jimlar kudi mai matukar yawa, wanda ke daidai da wajen kashi 3 cikin 100 na adadin darajar tattalin arzikin da Amurkawa ke juyawa shekara-shekara na dala triliyan 23, kudin da kuma ya kai adadin dukkan harajin da matalautan kasar waɗanda su ne kashi 90 cikin 100 na yawan Amurkawa ke biya. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta kasar Gini, UFDG, ya ce juyin mulkin da aka yi a kasar ranar 5 ga watan nan na Satumba ya yi daidai, saboda shugaba Alpha Conde ba halatacce ba ne, saboda sai da ya canza kundin tsarin mulkin kasar don ya samu damar yin takara a wa'adi na uku. Da yake magana da James Buti na muryar Amurka a wata hira tare da mai tafinta, Kelu Dalian Diallo ya ce dukkan matsalolin da sojojin da suka yi juyin mulkin suka ce al'ummar Gini na fama da su, tuni jam'iyyarsa ta tabbatar da su kuma ta yi Allah wadai da su. Da aka tambaye shi ko zai shiga gwamnatin haɗin kan ƙasa idan sojojin suka gayyace shi, sai Diallo ya ce shi kansa ba zai shiga wata gwamnatin wucin gadi ba, to amma zai ba da sunayen 'yan jam'iyyarsu da za su shiga. A ƙarshe, jiya Laraba, hukumar kare muradun mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana matukar takaicinta da rashin shigar da mata a cikin sabuwar gwamnatin wucin gadi ta Afghanistan. Ba abin amincewa ba ne a ce wai al'ummar duniya ta yadda da rashin saka mata a gwamnatin. A cewar mataimakiyar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na kare muradun mata a Afghanistan, Alison Dividian, a hirarsu ta kafar bidiyo da manema labarai, ta ƙara da cewa ba wai kawai Afghanistan ba, a koma wace ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da haka muka zo ga rahotonmu na gaba. Hafsoshin tsaron Najeriya sun halarci taron majalisar tsaro ta ƙasar karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari domin yin nazari akan halin da ake ciki akan yaki da ake yi da 'yan ta'adda a yankin arewacin Najeriya. Miyagun ayyukan 'yan ta'adda masu satar mutane domin neman kuɗin fansa, musamman inda suka mai da hankali akan ɗalibai, wani abu ne da mahukunta suke ganin cewar akwai buƙatar ta da ƙaimi. Daga birnin tarayyar ga Umar Faruk Musa ɗauke da ƙarin bayani.
Da yake wannan taron an yi shi a Sirce ne, kamar dai da aka saba irin waɗannan taruka da suka shafi Majalisar Tsaro ta Najeriya. General Bashir Magashi, wanda shine ministan tsaro na ƙasar, ya yi wa manema labaru ƙarin bayani dangane da abubuwan da suka faru tsakaninsu da shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da suke masa bayani akan irin nasarori da ƙalubalen da suka samu a gurin gudanar da wannan aikin na samar da tsaro a yankuna daban-daban na Najeriya, inda yake cewa
this meeting was called in order to address the CNC on the
an kira wannan taron ne domin a bayyanawa kwamandan hafsoshin Najeriya akan abin da ke faruwa a arewa ta yamma da arewa ta tsakiya akan cigaba da ƙalubalen da ake fuskanta akan ta'addanci, satar mutane da kuma sauransu. Mun fahimci cewa waɗannan matsaloli ababen damuwa ne kwarai da gaske ga gwamnati da jami'an tsaro da ke da haƙƙin aiwatar da yakin. Mun tattauna akan muhimmancin gaggauta yaƙi da 'yan ta'adda tunda mun tabbatar da suna addaba al'umma tare da cin karinsu babbaka, har ma suna fitowa a kafofin sada zumunta suna jawabai na izgilanci da rashin kunya. Da yake tofa a lokacin bakinsa, Safeto John ɗan sandan Najeriya Usman Alƙali ya ƙara tabbatar da irin kalamai da matsayin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana wa jami'an tsaro inda hafsoshi ne na Najeriya, inda yake nuna musu muhimmancin samar da tsaro kamar yadda dokokin Najeriya suka tanadar kuma suka tsara na a kare dukiyoyi da rayuwar al'umman Najeriya, inda yake cewa
the president has also observed and make a reponing remark
Shugaban kasa ya yi kalamai masu nauyi akan haƙoƙin gwamnati na samar da tsaro shine gaba gaba, don haka wajibi ne mu ƙara zare dance gurin samar da tsaro a arewa maso gabas, arewa maso yamma da arewa ta tsakiya, inda yawan sace dalibai yake yawaita da kashe jama'a, kuma dole ne a canja. Mun tabbatar masa cewa za mu yi iyakacin ƙoƙarin mu domin dagewa domin gudanar da wannan aikin, amma mu ƙara dagewa. Inji Safeto Jiran ɗan sandan Najeriya Usman Alkali da yana yin tsokaci akan ƙarshen taron su da shuwa Muhammadu Buhari na majalisar koli akan sha'anin tsaro na ƙasar. A halin yanzu dai ƴan ƙasa sun sa ido su ga irin sakamako na nasarorin da ake ambato an samu a yankunan Katsina da Zamfara, inda sojojin sama da na ƙasa suke lugudin wuta akan ƴan ta'adda wanda ake cewa an kashe ɗaruran su, tare da kuma kama waɗansu su da dama, inda waɗansu suke tserewa suna neman mafaka. Umar Faruk Musamman Amurka a Abuja, Nigeria.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumudumin su. Yanzu bar mu je ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tanka muiwa.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata muka tabo batun daukar doka a hannu da ke kai ga asarar rayuka. Kafin nazarin hanyar shawo kan wannan matsala, a yau shirin domin iyali ya samu yin hira da wata matashiya yar shekaru 17 da zamu sa sunanta, wadda ta kashe wata yar shekaru 28 a Kano bayan sun samu sabani. Wace da Mubaraka Bashir ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ta hada mana.
A yan kwanakin nan dai ake yawan samun matasa yara kanana da laifin kisan kai. Ko yan kwanakin nan gwamnan Kano ya yafewa wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa laifin kisan kai bayan ta shafe shekaru 7 a gidan gyara hali, inda ta halaka mijinta na kwanaki 3 bayan an daura aure. Ko me ya jefa matashiya ta kisan kai? Azanta wata da kakakin rundunar yan sanda ta bayyana abin da ya faru tare da yin nadama.
Mun da daga makaranta ne, mun to ni da kawayina muna wasa muna dariya, ita kuma mun zo ta kan layin su, mun biyo ta kan layin su muna wasa muna dariya dai da kawayina bacin an tashi a makaranta. Ni kuma ina juyawa sai muka hada ido da ita, sai ta juyo sai ta kalle ni, ni ma sai na kalle ta, ta kama zagi na wai da ita nake dariya, nace a aiki hakuri dan Allah ba da ke muke ba, kawai dai muna yin wasa da dariya ne. Sai muka ci gaba da tafiya, shine sai ta biyo mu tana zagi mu, sai ta turo ƴan mata guda biyu wai su kama ni, shine ni kuma na gudu sai na je na samu adidita na hauna tafi gurin aiki na. Sai washe gari bacin na tafi makaranta na dawo, sai suka zo gurin aikin mu suka tambaya ina ina, aka ce musu bana nan na tafi makaranta. Bacin na dawo da yamma sai suka zo, sai ta turo yara guda biyu suka zo suka same ni, ta turo su wai in zo in ji Khadija, nace Khadija kuma eh, nace Khadija daga ina? Tace a ayan makarantar ku ce, nace to Khadija a makarantar ma ai da yawa. Sai tace to ki je dai ga cikin biki ne za a yi, ta turo ɗan wanda za ta gayyace ki biki, ki je ki karba IB tana ba wasu ne a can. Sai nace to shikenan, Allah ya kai mu lokacin bikin. Sai na tafi wurin ta, ina zuwa sai ta rike hannu na, sai tace kin gane ni? Nace a'a baki gane ni ba. Sai ɗaya sai tace zamu ganar da ke dan uwarki yanzu nan? Nace a'a. Me ya faru kuma? Tace kin gane jiya wanda muka sha can baki da ke? Sai tace, sai nace eh, ni ce na gane ke yanzu. Sai tace to yanzu kin ga kin san me ya kawo gurin ki? Tace a'a, wannan muka zo ne muke da gargadi da ko gaban ma ba za ki kara kallon wata ki mata dariya ba. Nace to ai kuma hukaci ma baya son yin dariya, ko ka mai zai iya bin kai ma rauni? Sai nace amma dan Allah ki hakuri ba zan sake ba. Sai tace wai to ai ni tunda na taho da yaran nan ba wai nazo ne dan mu miki dan mu kyale ki mu tafi ba, sai miki duka tukunna yadda gaba ma baraki sake yi ba. Shine sai ta tashine sai yarinya ta mare ni, tace ka ta kara mari na ita bai ji, tace ka ta kara mari na. Sai ɗaya ta naushe ni a ciki, ɗaya ta daga hannu za ta rike ni, sai ni kuma na rama. Shine sai suka rufe ni da duka, mai kamin kusa da gurin mu shi ya karbe ni a hannunsu. da mi kamiyan kuma ya karbe ni, ni kuma abin ya min zafi shine sai na yanke sai na dauki wukan na buga mata a wuri ne ta ji rauni aka kai ta asibiti sai tace amma zan gane kurina ko ba yau ba inda muka hadu sai ta hukunta ni yace ni ma ne hakuri shine ina isa in biyo su shine ni kuma sai na buga mata wukan a wuya ban san abin zai ya ka ban san za ta mutu kuma ban yi mata haka da wani abin ba daman tana hannuna ne wukan ba sosai ne amma ni ban yi haka da ran ta in cutar da ita ba ba makami a hannunsu ni ban so na yakan ba
kakakin rundunar yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce
mun sami kiran gaggawa daga unguwar shekar mai daki dake karamar hukumar Kumboso a nan Kano akan cewa wasu yan mata guda biyu sun yi fada wanda kuma bayan sun yi fada daya ta cika wa daya wuka bayan an raba su wanda tana nan ta fadi a cikin jini bayan mun samu wannan rahoto ya tura yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa wanda suka dauki wato ita wanda ta ji wannan ciwo wanda aka yanke ta ta wuyanta ta baya mai suna Bahijja Abubakar yar kimanin shekaru 28 aka gardaya da ita babban asibitin Murtala dake nan cikin garin Kano wanda washe gari ranar 21 ga watan 8 na wannan shekara ubangiji Allah ya mata rasuwa wanda ta aikata wannan aika yar kimanin shekaru 17 dake wannan unguwa ta shekar mai daki yanzu haka yan sanda sun kamo ta muna jin hankalin al'umma akan cewa suna kula sosai ana kaiwa zuciya nesa idan wani ya maka ba da dai ba ya ci mutunci ko zarafi ko ya maka wani abu abin da ya kamata kai shine ka je ka sanar da yan sanda don gurin daukar doka a hannu
akan wannan al'amari mun tuntubi masana a kimiyyar sanin halayyar dan adam a jami'ar Bayero ta Kano inda muka samu zanta da Aminu Sabudan Bazau wanda ya ta'allaka al'amarin da sakaci da rashin tarbiyyar al'umma
wato ita wannan al'umma ta mu a yanzu ake cewa complex society al'umma ce wadda take a ci barkatai ta zamu iya ganewa cewa a tabbace matasa idan ka duba su ma sun rasa wata al'ibla kamawa matasa sun rasa jagoranci dangantaka tsakanin matasa masu shekaru ko kuma dattijai a cikin wannan al'umma hakika yayin rauni saboda wannan rauni da aka samu tsakanin matasa kusan da dattijai kusan da mu ce da iyaye zamu ce wato al'umma mu sai ta zama kamar abin da muke cewa wani kamar no man's land kowa abin da ya ga dama yake yi babu ainihin jagoranci sakake a cikin wannan al'umma fadda abubuwa da yawa ya sa al'umman nan ta zama wani a cikin barkatai kamar yadda nace ta zama da cewa ba ta da wani saiti sakake idan muka duba a takaice to matasa musamman a wannan lokaci a wannan zamani da muke ciki suke kashe abokansu suke kashe yan uwansu suke kisan kai ko dai bazuwar miyagun kwayoyi a cikin wannan al'umma duk al'ummar da take zama da cewa kayan shaye-shaye da miyagun kwayoyi to sun yawaita a ciki dole ne a samu mutane musamman matasa suna daukar doka a hannunsu ta bangaren sakin layi ta bangaren kashe-kashe saboda me saboda a duk lokacin da ya zama na matasa suna karkashin tasiri na kwaya tasiri na kayan maye tasiri na kayan shaye-shaye to fa a yanayin wanda suna fita daga cikin hayyacinsu ne kuma ba sa yin abubuwa wato a cikin lissafi ya jawo cewa matasa da yawa suna daukar doka a nan sukan kashe to wani abu da yake da alaka kuma shine kai tsaye masana sun yi ittifaki a kansa shine matasa sun duba cewa kusan shekara 100 ma da ta wuce masana kamar su Emile Durkheim a Faransa sun duba cewa abubuwan da yake da jawo to al'umma take sakin tarbiya take sakin layi shine cewa tabarbarewa al'umma abin da ake kira social taboos shigowar miyagun halaye to akwai nesa-nesa da addini mutanen wannan lokacin idan muka duba zamu ga cewa mutane ne wanda yake musamman matasa suna nesa-nesa da addini kidoji na zaman lafiya a kidoji na girmama mutane a kidoji na girmama na gaba da kuma zaman tare zamu iya cewa ya dakushe mutaka saboda mutane sun saki addini abubuwan da matasa suke yi shine abubuwan da suka sa kansu abubuwan da suka kwaikwaya daga wasu mutane na daban wanda al'adunsu da addininsu bai dace da su ba sai mu duba wato kamar maganar da kika yi cewa a kusa-kusan nan an samu musamman mata sun dau doka a hannunsu wanda kuma daga baya ma misali ta samu gudunmuwa daga gwamnati ta yafe mata sai mu duba mu ga a cikin wannan al'umma da yanda shugabanci da jagoranci yake tafiya ni ina da mai ra'ayin cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka ga cewa kamar misali shi kamar mai girma gwamna ya yafewa ita wannan yarinya da ake magana cewa ta kashe mijinta to Rahama Husaini mai girma gwamna ba matakin sa ne shi kadai ba akwai mutane wanda suke kusa da gwamnati akwai mutane da ake cewa fulogai wanda su kusan su ne suke angiza gwamnati ko yaushe ta dau mataki wani lokacin kuma ta dau matakin da bai kamata ba kuma har ma an bata wani tsari na ta tafi karatu ta karo ilimi to sai mu duba mu ga cewa to su dangin mijin su yaya za su magana ta gaskiya shine cewa bai kamata ai saurin yanke hukunci na yafe mata ba domin wannan shine cewa daga gaba ake ganin zurfin ruwa wani ma wanda yake dan shafafu da mai ya ga hanya kenan al'anan gaba wanda ta hanyar cewa daukan dokan nan da kashe mutane ba zai zama kamar ba wani abu bane ba ke ganin nake ganin wannan za a iya shaka kansu na farko dai gaskiya sai an yi hobbasa a wai nauyi ne ko yaushe na gwamnati ba nauyi ne na al'umma gaba daya to ka'in line gaskiya an yaki kwayan nan da suke tarwatsa hankalin matasan namu to alhaki ne namu kashokan kuma barbarewar matasan mu wato ta barbarewar mu ce gaba daya su ne ya kamata a ce su ne gwamnati a gobe su ne ministoci a gobe su ne yan majalisa a gobe su ne limamai a gobe to amma abin Allah wa dare shine cewa miyagun kwayoyin nan ko ina ga su nan ana gani suna bazuwa kuma ina ganin gaskiya duk gaba ɗayan mu kowa sai ya tsaya ya tsefe a kansa ya tsaya ya daidaita sawunsa kowa akan kansa ya kokari ya zama abun koyi mu ringa jan yaran a jiki mu ringa jan matasa a jiki mu daina kyamar su saboda haka ta bangaren wato nuna musu abubuwa na koyi ina ganin matasa da yawa za su fadaka ewa magana auren dole din nan da magana ta cewa kana da kuɗi ko kana da tasiri ko kana daurin gindi ko kana da fada aji cewa in ka ga yarinya lalle ko tana so ko ba ta so sai ka aure ta
a ƙarshe Aminu Dambazawa ya ce auren dole da tarbiyyar matasa abin dubawa ne a cikin al'umma
to gaishe ki baraka ba jihar Kano kadai ba wannan lamari ya dauki hankalin al'umma a Najeriya da waje lamarin da zamu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin ingancin zamantakewa tsakanin iyali yanzu a madadin Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
jiya Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya roki Taliban da ta bar jiragen cita su taso daga Afghanistan yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage dauke da Amurkawa da ƴan Afghanistan da ke fuskantar hadari tashi daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Mazar Sharif Yan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun karyata wani rahoto na jiya Laraba da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a wasu lokuta biyu a wajejen Amhara. Lauyoyin wani dan kasuwar kasar Colombia sun ce suna kan nazarin zaben da suke da shi bayan da wata kotu a kasar Cape Verde ta yammacin Afirka ta ki amincewa da daukaka kara da suka yi ta bukatar a tsaida shirin ta sakeyarsa zuwa Amurka.
Masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni amma kamar mu sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyar sashen Hausa zuwa ga Dr. Salihu Garba da mai ɗakin sa Elizabeth don rasuwar mahaifiyarta Mama Otidi likita OBC wanda zai jana'izar ta a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu da fatar Allah ya ba wa dangi hakuri mu kuma Allah ya cutata tamu bayan tasu yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia da fatar ku wuni lafiya mu kuma mu tashi lafiya peace salam